أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تقول لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أشك بعد تفسير سورة الأنفال أيو شاديك وتربطانا هجرة shekarata 1443 tafsirin da muke gabatarwa kai tsaye a zawiyar da ke anguwar Wolves a nan Damaturu jihar Yobe. Za mu ci gaba daga inda mai jan baki ya ja kissa ta ghazwatu Badr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. الله سبحانه وتعالى يا دوكو من دا قصة تا غزوة بدرني wanda kissar ta zo cikakkiya cikin wannan sura. Aka faɗi wani shashi daga ciki kuma cikin suratu Ali Imran, surar da ta gabata. Sannan kuma ana ɗauko daidaikun batutuwa a wasu surori daban-daban akan ghazwatu Badr. Farko da Allah ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina la karihuna. Akhrajaka dinnan yana magana ne akan fidda kai daga Madina zuwa Badr. Anan ne kissar ta fara. Mun bayyana a jiya yadda wannan jaru wa majrur kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi haqiqannin takamammin muta'alliqinsa daga tafsirin Maulana Sheikh Ahmad Tijani, wanda wajihin da ya fada shine wajihi rajihi cikin wajihi daban-daban kusan 20 a iradin jarun wa majrurun na kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, wanda kissar ta faro ne asali daga sariya ta Abdullahi bin Jahash. Sariya ta Abdullahi bin Jahash ita ce sababin yakin Badr. Abinda ya faru shine manzo sallallahu alaihi wasallama da ya ji labarin cewa ayarin mutanen Makka, mushrikan Makka Qurayshawa, ta taso daga Sham, ta doshi eriyan Madina, ta nanne za ta kece ta wuce Makka. To saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shirya dakaru na mayaka waɗanda suke su tafas. Na tabbas sun su shine Abdullahi bin Jahash shine amiri na wannan jeshi. Cikin wannan sariya akwai Ukasha bin Nisan sanannen sahabi, akwai kuma Sa'ad bin Abi Waqqas. cikin su akwai wadannan shahararru sahabbai guda biyu kumandan su shine Abdullah ibn Jahsh shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasika ya ba wa amirin wannan jeshi yace wannan wasikar kar ka buda ka karantawa a wadannan mayaka sai kaji wani guzatu nakhla wani gune da ke tsakanin Makka da Madina. Wannan yana ɗaya daga cikin hikimomi da dabaru na yaki wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ake koya a kunsa, wanda ba a taba samun ilimi na yaki irin wannan ba, saboda inda zai karanta tun kafin su fita la Allah ko wasu za su tsorata ko la Allah asirin zai yadu da dai sababbai da yawa. Amma yace kar ka buda wannan wasika sai ka je zatu nakhla. Da yace ya buda sai ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya rubuta a cikin wasikar cewa fassarar wasikar da zarar ka bude wannan wasika ka zartar da abin da na umarce ka. Na daya ka tari ayarin Quraishawa wadanda suka taso daga Sham. Sannan na biyu karka tilasta kowa cikin wadanda na hada ka da su, karka tilasta kowa duk wanda ya so ya je ayi wannan kundun bada tare da shi ya samu shahada ko ya zira ya samu lada. Wanda ya ga ba zai iya ba, to ban tilasta shi ba. Sannan sai ya bude wasika ya karantawa wadanda suke tare, sai duka gaba ɗaya suka ce muna nan tare da kai. Shi ya ce to ni ko da ni kadai ne zan je in zartar da umarnin wannan wasika in tare ayarin Qurayshawa abinda Allah ya so ya faru ya faru. Suka ce a'a duka muna tare da kai. To wannan sariya an aika ta ƙarshen watan Sha'ban. Ka san akwai rigingimu har yau ƙarshen wata, za ka ga wasu su ce yau kwana 29, wasu ce 29 an ga wata, wasu ce a'a ba a gani ba, wasu ce 30. Haka dai lissafi dai a ƙarshen wata sanin kowa ne yakan samu sabani tsakanin mutane. To shi ne da suka je ƙarshen watan Sha'ban sai suka tari ayar Qurayshawa ciki suka kama fursunoni yaƙi guda biyu, aka kakkashe wasu aka kwaso daga cikin ayarin ganimomi aka shigo Madina. Ana shigowa Madina labaru suna yaduwa cewa Abdullah ibn Jahsh da wadanda suke tarin nan sun yi yaki cikin watan Ash-Shahrul Haram, ma'ana a cikin watan Rajab. Yahudawa da suke cikin Madina suka samu abin yadawa na bata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Su kuma a Makka akai sauri aka rubuta wasika aka aika jakada cewa to gashi jama'an kafa wannan abin da yawa kana sun yi shi cikin farkon watan Rajab ne. Kai da ka zo da addini mai girmama al-ashhurul hurum, Qur'ani ya zo ya yi bayani inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shaharan fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wannan aya ta sauka kuma ka je kayaki mu ka kwashi kayan mu da sunan ganima ka kama wasu daga ciki fursunonin yaki duk cikin Ash-Shahrul Haram. To shubhan da yake ciki maganganu da suka yi yawa, Manzo sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan fursunoni da aka kama a sake su, kuma yace bana bukatan wannan ganima da kuka tafo da shi. Sannan a zan ba da diyar waɗanda aka kashe, irin adalci irin na Manzo sallallahu alaihi wasallam, zan ba da diyar waɗanda aka kashe. To su waɗannan sai jikinsu yayi sanyi, su suna ganin sun je sun yi jihadi, ɗaukaka kalimar Allah, sun yi bajinta, kuma gashi an zo ana yaɗa shubuhat, Manzo ya ki karban ganima, ya saki fursunonin yaki da suka kama, ya ba da diyar waɗanda suka kashe. Sai jikinsu yayi sanyi, ya ji cewa kamar sun yi aiki na alkhairi na jihadi, gashi abin ya zamanto laifi. Sai Allah ya saukar da haya, ya ba wa wayannan kariya, cewa shubha ce ta wakana, su abin da suka yi daidai ne. Shine karshen ayar minha arba'atun hurum din nan. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qatilul mushrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ya ayyada abinda Abdullahi bin Jahsh da jama'ansa suka aikata. Sannan Allah ya saukar da aya ya bawa Abdullahi bin Jahsh da rundunansa kariya. Yas'alunaka 'ani shahril haram qitalin fihi kul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru min alqatl. Suka ce to yaya waɗannan waɗanda suka je suka yi yaƙi cikin watan Rajab, watan Rajab ɗaya ne daga cikin arba'atul hurum, ba a yaƙi a ciki. Shi yasa Allah da yace yas'alunaka 'ani shahril haram, sai yace qitalin fihi, badalin da ake ce ma badalul ihtimali, kul qitalun fihi kabir. Idan muka kaddara cewa Abdullahi bin Jahaz da jama'ansa sun yi yaƙi a ciki, to yaƙin da suka yi babban zunubi ne, ai zambul kabir, kabirun min al-kaba'iri, kabira ce babban zunubi ne daga cikin kaba'irori, amma ku kuma ku ji abin da ku buga aikata. Kamar yadda ake cewa wai laifi tudu ne idan ka take naka sai ka hango na wani. Yace ku kuna zargin su sun yi yaƙi cikin watan Rajab, to in muka kaddara cewa sun yi, ku ku ji abin da ku kuka aikata. Sai Allah yace wasattun an sabilillahi, kawar da mutane, hana mutane musulunta, wa kufrun bihi, kafircewa Allah, kin imani da shi, wal masjidil harami, hakanan kafircewa masallacin harami, wa kufrun bihi wal masjidil harami, sannan wa ikhraju ahlihi minhu, sannan koran mutanen masjidul haram, mutanen Makka, ƴan Makka, ƴan garin Makka, aka kore su a Makka. Wayannan ababe akbaru indallahi, sun fi yakin da aka yi a cikin watan Rajab ɗaya daga cikin al-ashhurul hurum girma. Saboda wayannan abubuwa kafirci ne, duka kafirci ne, wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu, wayannan duka akbaru indallah. Sannan kuma kufa kafirai ne, wal fitnatu ma'ana al kufru akbaru min al qatl, ku da kuka kasance kafirai din, kafirci din zunubi ne wanda ya wuce kisa muni. To saboda haka sai wayannan mutane Abdullahi bin Jahaz cikin dakarunsa, har da Ukasha, har da Sa'ad bin Abi Waqas, sai suka ji daɗi a ransu, hankalinsu ya kwanta, har Allah ya saukar da aya, Allah ya ba su kariya,
ahe ma su jihadi suka yi ashe ma suna da lada illa iyaka manzo sallallahu alaihi wasallama ya saki fursunonin yaki da suka kama manzo ya biya diyar wadanda suka kashe manzo yaki karban ganimomin ya mayar saboda shubhan da ke ciki ne da kananan maganganu da ake yadawa wai ba da jihadin su bai yi ba ko ba dan ba su samu lada bane to wannan sariya da wannan abin da ya faru shine sababin yakin badar yadda aka yi zamanto sababin yakin badar to tun daga wannan abin da ya faru to a gaban nan su mushrikan makka sun tuttura masu lekan asiri duk lokacin da suka samu labari dan kadan sukan sanar da mutanen makka da shirya to saboda haka ne manzo sallallahu alaihi wasallama yaji labarin ayari in aka ce al'ir a larabci tawagar raguma wadanda suke dauke da dukiya kayan abinci da kayan kasuwa iri iri suna ne na abu da yawa suna ne na abu da yawa shine al-kullu ne ake ce mishi cikin ilimin mantiq in kace al-ir ba suna abu da yawa bane yana daukan raƙumi yana daukan wanda yake kan raƙuman yana daukan dukkan tarbice da kayan laftu wanda aka daurawa wato kan wannan raƙumin shine al-kullu hukumuna 'ala al-majmu'i duka wadannan su ne ake cewa al-kullu kenan to shi ake cewa al-ir mu'annas ne zaka ga ana annasa shi a larabci wal-i was'alil qaryata allati kunna fiha wal-ira allati aqbalna fiha allati yana daya daga cikin mu'annasati as-sama'iyya wadanda ba su da alamomi to shine da yaji labarin wasu tawaga na ayari sun kara tahowa to sai ya tura wasu kamar yadda ya tura Abdullahi bin Jash a wancan karo sannan ya tura wasu su taro wannan ayari wannan duka manzo yana yi ne hikimomi ne da dabaru na yaki na kariya tattalin arzikin abokanan gaba idan suka yi karfi suka yi dukiya to zuwa gaba yakar su zai bada wahala hikima ne na karya abokin gaba ka karya masa tattalin arziki shi yasa yake turawa ake tare ayarin su ana tsorata su zuwa gaba duk wata hanya ma da ta shafi za ta biyo ta Madina za su tsoraci bin wannan hanya sannan za a karya musu tattalin arziki to da ya tura dake tun daga wancan sariya ta Abdullahi bin Jahash suna tura uyun masu lekan asiri domin su gano me yake tafiya to sai suka gano manzo ya tura wasu dakaru su taro wannan ayari wacce ta taso daga Sham to sai suka tura wani da ake ce mishi Damdam bin Amr to yayi shortcut yayi maza ya isar da mutanen Makka cewa to gashi akwai yuwar za ka kara tare musu da wannan ayari shine Damdam bin Amr yayi sauri yayi shortcut yaje Makka ya sanar da su to da ya sanar da su cikin wancan ayari wanda ake so a tare a karya musu tattalin arziki din akwai Abu Sufyan da yazo ya sanar da su ku shirya dakarun sojoji rindina wadanda za su zo su tsare muku ayari mai zuwa idan wannan ayari ya shiga hannun mutanen Madina ya shiga hannun manzo sallallahu alaihi wasallama shikenan mutanen Makka tattalin arzikin su ya kariye kenan har abada daga nan cikin sauki za su zo su yake ku saboda haka sai suka shirya dakarun sojoji mutane 900 zuwa 50. Wayannan wasu kan dawakai, wasu da takkuba, duk su sun shiru fito da shirin yaki akan wannan ayari, za su yi yasa daukar da rayuwarsu su kare wannan ayari, sun fito da shirin yaki. To shine sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya samu labarin cewa mutanen Makka sun samu labarin wannan ayari da za a tare. To shine sai ya fito ba shiri, ko kuma ya fito saboda tare ayari babu shirin yaki, sannan kuma a wannan fitowar tabbas sai an yi yaki. Wannan shine ma'ana kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihuna, kamar yadda jiya muka fassara. Su mu'minai sahabban manzon Allah ba su san da su sun fito tare ayari ne, ba wanda ya fito da makamai da shiri irin na yaki. To shine anan Allah subhanahu wataala ya kara mana bayani, yace yujadilunaka fil haqqi, kai ka fito tare ayari sai abun ya zamanto dole sai an yi jihadi, sai an yi yaki. Saboda haka ba zai yi ka koma Madina ba tunda ka fito. Abin nan da Allah yake son nan sai an zartar da shi, shine yujadilunaka fil haqqi. Da yawa malaman tafsiri sun rajjaha cewa damirin yujadilunaka nan yana komawa kan mu'minan da ake magana a kansu, wadanda aka ce sun fita wa inna fariqan min almu'minina lakarihuna, sune yujadilunaka fil haqqi, suna ja da kai akan abin da shine gaskiya. To idan muka ce wannan damiri nasu ne, mujadala anan yana nufin tattaunawa da ya gudana tsakanin su da sahabban manzon Allah akan cewa bari su koma su dauko guzuri, bari su koma su dauko makamai, bari su koma su yi shirin yaki, su yi da maran yaki. Wannan din ne a haƙin manzon Allah sai zamanto an yi jayayya da shi. Kun san shi manzon Allah saboda darajarsa abu kaɗan kama sa abin babba yake zama, kamar yadda duk wani mutum babba haka yake. Abu kalimar da zaka gaya wa abokinka a dauke shi wasa, inda zaka gaya wa abokin mahaifinka sai a ce kayi rashin kunya. Sanannen abu ne wannan. Abinda zai sa ku gane haka, ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa kada sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, me Allah yace a gaban, wallahu yasma'u tahawurakuma. Mujadala din sai ya kira shi at-tahawur, muhawara, tattaunawa tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Allah ya kira wannan tattaunawan da mujadala, jayayya da manzon Allah saboda girman manzon Allah. Ta inda za ku gane wannan aya ta farkon suratul mujadala din, da farko da ya ambaci abinda ta aikata da mujadala, allati tujadiluka, ba can gaba sai ya kira shi at-tahawur, tattaunawa. Kenan tattaunawan at-tahawur din shine aka kira shi mujadala saboda girman haƙin manzon Allah. Kinsu kaman wata mata ce cikin anguwa, ta je ta samu babban malami, mijinta yayi ta fada, waye ce kije ki same shi, waye ce kije ki same shi. ki bar ni mana ni in je in same shi. Sai aka ga zuwan ta din laifi ne, duk da fatawa ta je ba laifi bane, amma girman wanda ta je wajen sa sai aka mayar da tahawur din, sai aka mayar da shi ya zama to mujadala. To idan ka fassara wannan damiri yujadilunaka fil haqqi din, damiri ne na mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to mujadala anan yana nufin at-tahawur ne min babi tafsiri al-Qur'ani bil Qur'an. Qur'ani ne ya fassara kansa kamar da suratul mujadala, wallahu yasma'u tahawurakuma, ya fassara wannan mujadala din. Ita ma wancan sahabi ya ce su ma wayannan sahabbai ne, mujadala su tahawur ne aka kira mujadala saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar da Allah subhanahu wataala yace abin nan yace antahbata amalukum wa antum la tashuruna, kar ku daga murya a gaban manzon Allah, daga murya a gaban manzon Allah zai sa ku yi ridda saboda girman manzon Allah. Haka da yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, a kira manzon Allah da Muhammad shi ma ya zamanto an hana shi su'ul adabi ne, shi yasa bare barin mu suke cewa bara ande din ba a kama sunan manzon Allah. To shigen wannan ne yujadilunaka fil haqqi ay yatahawaruna ma'aka fil haqqi, suna tattaunawa da kai. Wasu kuma saboda gujewa wannan din gaba daya suka ce yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana damirin na mushrikan Makka ne, mushrikan Makka su ne suke jayayya da kai akan gaskiya ba'da ma tabayyana, bayan ya bayyana. Kaga wannan wafihi ne, babu iskali a ciki. Saboda haka waɗanda suka rajjaha yujadilunaka fil haqqi damirin na sahabban manzon Allah ne, dole ne a yi takhrijin tarjihin su da wannan mujadala din ma'anarsa a tahawur. Waɗanda kuma suka rajjaha cewa yujadilunaka fil haqqi damiri ne na mushrikan Makka, wannan wazihi ne, dama su mushrikan Makka suna nan suna ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine Allah ya shabbaha wannan mujadala din, sai ya ce ka annahum yusaquna ila al-bauti, kace lokacin da kake kiran su zuwa ga addinin musulunci kamar ana kora su ne zuwa mutuwa, da kace musu ku zo ku musulunta kaman kace ku zo ku mutu ne, haka suka mayar. Wannan idan ka fassara damiri na mushrikan Makka kenan. Wa hum yanzuruna, suna ganin mutuwar baro-baro, suna ganin kawai musulunta kawai mutuwa ce. Idan kuma ka fassara cewa yujadilunaka fil haqqi damiri ne waɗanda muka gabatar da bayani akan su sahabban manzon Allah, suna tattaunawa da kai, suna jayayya da kai, jayayyar da aka fassara da tattaunawa ba da ma tabayyana, bayan gaskiyar ya bayyana cewa kawai yaki za a je a yi. Ka annahum yusaquna ila al-mauti, kace dukkan su ana kora su zuwa mutuwa ne. Wa hum yanzuruna, suna ga mutuwar boro-boro da idanunsu, alhali zuwa yaki baya nuna mutuwa, baya nuna mutuwa. Za a je wasu su mutu su yi shahada, wasu su dawo, watakila ma duk su dawo lafiya, duk su dawo lafiya, kamar yadda an sha yaki tare da manzon Allah ba kashe kowa ba, su abokanan gaban su aka kashe. To su kuma Allah ya ce kun dauka kawai da zarar an ce yaki shikenan mutuwa ce, ga mutuwar koro-koro kuna ganin ta da idanunku, kun dauka haka ne. Saboda haka wajihi ne guda biyu, Ibnu Jarir Tabari Imamul Mufassirin tare da Ibnu Kathir sun rajjaha cewa yujadilunaka dinnan damiri ne na sahabban manzon Allah, saboda siyaki yana ayyada shi. To amma wannan tarjihin baya nuna sahabban manzon Allah sun yi jayayya da manzon Allah, a'a sun tattauna da manzon Allah ne, kamar yadda muka fayyace daga farkon suratul mujadala. Na'am.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Mun bayyana a takaitacciyar sira ta Sariyatu Abdullahi bin Jahaz cewa sababin yakin Badar din wannan sariya ce saboda akan ta ne suka fara tura masu leƙan asiri su gano shin za a tare musu ayari ko kuma yaya, to kuma suka turo Damdam bin Amr zuwa Makka. Su kuma mutanen Makka da muka fada suka fito su 950. Wannan ita ce at-ta'ifatul ula, shine at-ta'ifatu zatu shauka, zatu shauka. Su wadannan suna da shauka, suna da karfi, suna da tanadi, suna da shiri na yaki. Dama sun fito da shirin su na yaki. Su ko ta halin kaka za su kare ayarin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake kokarin ya tare kafin ta yi ta Makka. Sannan kuma akwai ayarin wadanda kuma su kuma suke tafe daga Sham, su kuma su ne ghayru zati shauka din, su ba su fito da shirin yaki ba, kawai ƴan kasuwa ne sun labta kayansu kan raguma. Yadda idan kuka je za ku iya tare su ko da dambe ko da za ku iya tare su ko ta halin kaka, ba su fito da shirin yaki ba. Kenan ihda ta'ifatayn din nan, ɗaya ta'ifar din ita ce wacce ta fito daga Makka su 950 suna cikin shirin yaki yadda muka bayyana. Ɗaya ta'ifar kuma su ne waɗanda suka tafo daga Sham da ayarin kasuwanci. To shine anan Allah yace wa idhi ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn, Allah ya muku alƙawari tsakanin mutanen da suka fito a Makka da shirin yaki da waɗanda suke dauke da kayan kasuwanci suka tafo daga Sham, ɗaya daga cikin su Allah ya muku alƙawari anna halakum za ta kasance naku ne, za ku samu nasara a kai. In wa'annan ne waɗanda suka zo daga Makka, in kuka yi yaƙi da su ku kuke da nasara. In kuma wa'annan ne za ku karɓe dukkan kayan kasuwanci da ke hannunsu su zamanto ganima. Ɗayan biyun Allah ya muku alƙawari. Allah bai bayyana cewa kas wannan za su shauka ne ko ghayru za su shauka, bai fayyace musu ba. To sai kuma tsakaninsu kuma suka fara tattaunawa. To sai Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum. Ana cewa wadda ya waddu, yana babin fataha yaftahu ne. Na ɗaya daga cikin muda'afi waɗanda suke zuwa babin fataha da yaftahu, wanda su ne kaɗan. Yawancin fi'ili muda'af yana zuwa babin nasara yansuru ko ya zo babin daraba ya daribu. Idan muta'addi ne galibi yana zuwa babin nasara yansuru, idan lazimi ne yana zuwa babin daraba ya daribu. Kadan daga cikin al-af'alul muda'afa ne suke zuwa babin fataha yaftahu, shine wadda ya waddu ake cewa. Shine wata wadduna ku burinku, dama a ce cikin biyin da Allah ya ce ɗaya za mu samu nasara a kai,
dama a ce anna ghaira zati shauka, waɗanda ba su da damarar yaƙi, marasa tanadi, marasa makaman, anna haɗakum, kuna burin dama ita ce ɗayar ta'ifataini da Allah ya yi alkawari za ku samu ta. A nan Allah subhanahu wa ta'ala idan yana ma bayani a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to koyaushe ka dinga fahimtar bayanin Allah subhanahu wa ta'ala da kyakkyawan niyya, sannan ka dinga muqaranar bayanin da Allah yake yi a kan sahabban manzon Allah da sauran wasu ayoyi waɗanda ya yi bayani a kansu. Saboda wasu ayoyin su ne za su zo su fassara maka menene manufar sahabban manzon Allah cikin wannan aya da Allah yake musu fada, yake musu itab. Misali a nan farkon wannan bayanin za ka zaci cewa su sahabban manzon Allah abinda ya sa suke son ayarin sham ghairu zati shauka ta'ifa marasa tamara, marasa makamai wanda suke ɗauke da tarin dukiya, suna son haka ne saboda su gina tattalin arzikinsu, su ƙara samun ƙarfi don yaƙan abokanan gaba. Ba wai san abin duniya ba ne ko san ganima. Ta yadda za ka tabbatar da haka daga cikin sifofinsu da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Ya faɗi wannan sifa ta su cikin aya da take ɗauke da bayani a kan sahabbai. Haka nan a ƙarshen suratul fatih haka ya faɗi wannan sifa cikin suratul hashri, inda ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, sai ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasula. Su koyaushe yardan Allah suke nema, dukiya bata shawo musu da kai ba, ganima bata shawo musu da kai ba. In sun so ganima, sun so dukiya, sun so saboda da dukiyar su karfafa addinin musulunci ne, ba da dukiyar su rayuwar su ji dadi ba. Abinda kuma zai tabbatar maka da wannan shine su ne waɗanda Allah yake magana a kansu, wallazina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, yace wa yusiruna ala anfusihim. Su ne. To saboda haka ne anan Allah yace wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum. Wadancan ayoyi suka fassara wannan ma'ana duk cewa Allah ya fito da abin da ke zukatansu, saboda shi Allah ya san abin da ke cikin zukata. Shi ne wa yuridullahu, anan yuridu din ya zo a mukabilin wa tawadduna ne. Saboda haka ne wannan waw din afifa ce, wa tawadduna wa yuridullahu, ku ga abin da kuke so, kuke burin dama, dama shi ne Allah zai muku alkawarin samu. Wa yuridullahu shi kuma Allah abinda yake nufi an yuhikkal haqqa bi kalimatihi, ya tabbatar da gaskiya, yana so a wannan karo ya tabbatar da wanda addini ne na gaskiya, suwaye suke da gaskiya da kalmominsa. Ma'ana inda ayari ghairu zati shauka, marasa tanadi, marasa karfi, wanda ba su fito da tanadin yaki ba, inda su ne su musulmai suka samu nasara a kai. To abubuwa ne da yawa za su biyo baya. Ta yiwu mutanen Makka za su ce kawai manufofin musulmai, manufar musulmai kawai dama dukiya ne, ba wani batun addini, kawai kudi suke su. Sun tare ayarinmu, sun turo Abdullahi bin Jahsh, gashi yanzu ma sun tare sun karba, kawai manufar su kudi ne. sai kasance mutane ba za su fahimci addinin musulunci ba. Shi yasa duk da abin da sahabbai suka yi niyya abu ne mai kyau, amma shi Allah abin da yake so a bar maganar ayar insha a zo a gwafsa a yi yaƙi ba shiri. Su sun fito da shiri 950, su mutanen Makka sun fito 313 ko 14. Su ba su fito da makamai, ba su fito da shirin yaƙi ba, amma a hakan idan su kaɗan waɗanda ba su fito da shirin yaƙi ba suka samu nasara, to za su gane cewa wannan addinin nasu addinin gaskiya ne. Faruwan haka shi ne ya fi alkhairi a kan a ce an samu ayari dukiya an tare an karba tsakanin Sham da Madina ko Sham da Makka. To shi ne wa yuridu Allahu an yuhitta al-haqqa bi kalimatihi, Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa ne. Kalimatullahi abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, abinda Allah ya kaddara cewa yau din nan ko an fito da shiri ko ba a fito da shiri ba sai an yi yakin Badar din nan, su ne kalmomin Allah. Ya kaddara dole sai an yi, ko an shirya ko ba a shirya ba. Ana cewa hatta ya hibbu mudaf ne wanda ya zo babin daraba ya daribu. Daga a haƙa ruba'i shi haƙa ya hukku, haƙa ya hikku, sannan a haƙa ya hikku. Wa yuridu Allahu an yuhikka al-haqqa, anan daga a haƙa ya hikku ruba'i. Idan aka ce a haƙa an mayar da abu ya zamo kat, an mayar da abu ya zamo gaskiya, saboda ta'adiyya ne da hamza, shine a haqqahu yuhiqquhu, shine mayar da gaskiya gaskiya, ma'ana dama musulunci gaskiya ne. To bari a nuna wa waɗanda ba su san da musulunci gaskiya ba, a nuna musu cewa gaskiya ne. Shine wa yuridu Allah an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi, da kaddaran da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da kaddarasa, sannan wa yaqta'a dabir al-kafirin, wa yaqta'a dabir al-kafirin, wa yaqta'a din addafi ne zuwa ga an yuhiqqa al-haqqa, ay wa yuridu Allahu an yaqta'a dabir al-kafirin. Haka nan Allah yana so ya yanke tushen kafirai. Idan aka ce dabir a larabci, a kariya kai zamanto baka da ƙarfi. Dabir shine isti'sal, kaddu dabir shine isti'sal, kaman bishiya ce a fusge ta da jijiyoyinta, yadda shi kenan ta mutu kenan har abada. To saboda haka wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yake nufi. Ku kuma watawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum, to shine a lokacin da aka fito sai manzo ya ce ku kirga waɗanda suke kawai suke nan a nan, mu nawa ne? Da aka kirga suka zamanto su 313, manzon Allah shi ne na 14 din, 314. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan adadin shi ne adadin dakarun Talut lokacin da ya yaƙi Jalut ya yi nasara. Saboda haka wannan alfahal ne hasan, wannan dalili ne da yake nuna cewa ko da ba mu fito da shiri ba, mu muke da nasara a yaƙin Badar. Amma manzo sallallahu alaihi wasallam bai ce kat a je a yi Badar ba, sai ya ce, yake cewa ashiruni ashiruni, ku bani shawara me ya kamata yi, ku bani shawara me ya kamata yi, wannan ya ce wannan, wannan ya ce wannan. Sai Sa'ad bin Mu'az yace ba za mu gaya maka abinda banu Isra'ila suka gaya wa annabi Musa fa zahab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'iduna kaje kai da ubangijinka ku yaki mu muna nan ana azuri ba za mu gaya maka haka ba abinda za mu gaya maka shine izhab anta wa rabbuka faqatila wa inna ma'akuma lamuqatiluna mu muna nan tare da ku za mu yaki haka Sa'ad bin Ubada cikin ansarawa shi ma ya fadi wannan aka zo aka samu An-Nu'man shi kuma yace ya rasulullah ai duk da kake cewa ashiruni wasu na ce wannan maganar Sa'ad bin Ubada shi ya fada ai da mu kake mu ƴan Madina da mu kake ƴan Madina ai to ka san da cewa ba mu dauko ka daga Makka mun kawo ka Madina saboda mu kunyata ka ba ko mu tozartar da kai ba mun kawo ka ne saboda mu bada rayukanmu mu bada dukiyoyinmu a rayukanmu ka dauki waɗanda kake bukata su je su mutu a kanka a dukiyoyinmu ka dauki abinda kake bukata to shine manzo Allah yayi farin ciki yayi murna shikenan sai ya tura jasus yace aje a duba masa aje a duba adadin su su nawa ne shikenan da ya tura da ya dawo yace gaskiya bazan iya iyakan shi adadin su su kadai ba sai manzo yace to duk lokacin da suka sauka kun san ana tafiya ana sauka a futa a tashi lokacin da aka sauka yace raquma nawa suke su sokewa su gasa su ci sai mutumin yace na lura duk inda suka sauka suna sai soke raquma tsakanin 9 da 10 to sai manzo yace to wayannan mutanen tsakanin 900,000 ne tsakanin 900,000 ne su din kuma 950 ne to insha Allah gobe za mu kara kissa ta Ghazwatul Badr assalamu alaikum wa rahmatullahi
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya kara wa malam lafiya Allah ya kara masa fahimta a akramaka Allah ne tambaya yake tambaya akan cewa menene hukuncin kasuwanci da ake yi online akwai kasuwanci da ake yi ta online menene hukuncin sa
a mutane sun yi ta tambaye akan wannan nau'i na wata kasuwanci kwais ko ne suke ce masa yawa to wannan ana ce mishi bai'ul gharar ne a babin cinikayya bai'ul gharar shine ka saya abu baka san me ka saya ba nayi ta bincika masu wannan ciniki sun ce gaskiya wannan abin da ake siya ba a san ko menene bane shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai lalata wannan ciniki shi cinikayya dole ne ya kasance ka san me ka siya ganin wannan abu baka san menene ka siya ba sannan kuma a wannan abin kana da bukata ka san halal ne siyansa wa musulmi ko ba halal bane wanda shine wajabcin sanin me za ka siya din yanzu musulunci ba kowanne abu ne musulunci ya yadda musulmi ya yi kasuwa da shi ba yanzu musulunci misali bai yadda ka siya jaki ka siyar ba ko ka siya karnu ka siyar ba saboda jaki cinsa haram ne kare abuwa cinsa haram ne duk abin da kai a gare ka haram ne cin namansa to ba za ka ci kudinsa ba za ka ci ribarsa ba haka nan musulunci bai yadda ka zamo dan kasuwan giya ba to duk wannan to saboda haka kana bukata a matsayinka musulmi a fayyace maka wannan abin menene shi wannan sannan kuma a cikin ribar kansa akwai garar aka ce garar duk wani ciniki wanda babu takamammen abu wanda shi mai sayan ko kuma mai siyarwan yake dogara da shi wannan shi ne garar duk nau'o'in buyu'ul gharar wato buyu'u ne bafila a shari'a in ka duba littattafan fiqhu zaka ga suna baka misalai da siyar da kifin da yake cikin ruwa kafin ka kama kaga baka san zaka kama ko ba zaka kama ba in ka kama baka san manya zaka kama ko kanana zaka kama ba farki zaka kama ko tarwada zaka kama ba saboda haka cinikin da zaku kulla din akan me zaku kulla in kuka kulla ciniki kwata kwata ma baka kama kifin ba fa ko kuka yi ciniki akan kifin nan tarwada ne sai ka kama barki fa ko ka siyar masa barki ka kama tarwada fa ko ka siyar masa cinikin manyan kifi ki kama kanana fa to wannan zarar ne ko kuma siyan abu tsuntsu a sama kai ma harbi ne sai ka ce zo mu yi ciniki zan siyar maka tsuntsun da yau in na jejeji zan harbo to baka san da zaka harbo tsuntsun ko ba zaka harbo ba in zaka harbo wanne tsuntsu zaka harbo sannan kuma yaya girmansa to saboda haka wanne irin ciniki zaka kulla akan wannan haka nan duk wani abin da akwai garar a janibi guda biyu duka janibi shi mai siyarwa ko mai siya to wannan ciniki da tushensa to ciniki ne haramtacce saboda haka ƴan uwa musulmai wato duk abin da ya zo a gun bature kasancewa shi ba musulmi bane dole ne sai an yi bincike an duba tawabidin shari'a ya dace da shari'a shikenan sai mu yi mu'amala da abin sannan ba duk abin da ya zo a gun bature bane bai dace da shari'a ba kamar yadda ba duk abin da ya zo bane kuma ya dace da shari'a duk abin da ya zo a gunsu a daura abin kan mizanin shari'a in shari'an mu ya wafaka mu yi in bai wafaka ba mu bari kar mu duba samun mu kawai a kowane lokaci na'am
sai tambaya ta ƙarshe yake cewa menene hukuncin aiwa mai azumi allura
shi marar lafiya in har ya kai rashin lafiyansa in har ya kai a mishi allura Allah cewa yayi ya aje fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra haka Allah ya ce in kuma bai kai a yi masa allura ba cewa yayi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna in rashin lafiyan zaka iya zama ba tare da amma allura ba wato kai azumin ka shi da yafi maka da alkhairi to saboda haka in har ba za ka iya yin azumi ba cewa aka yi a aji ka aji azumin amma allura in kuma za ka iya ka yi saboda haka matan batun allura ma bai taso ba na'am haram ma mana addu'a